إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها مساء البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مجاهدها أولا يمشي ترانا لربا در الحميد يومنا شابك ينقو تنظر حجة إذا ما كنت قريبا hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 3 ga watan 6 shekara ta 2026. Mun gode mu Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mun ƙara godiya a gare shi karo na biyu da ya farko ya ara mana tsawon rai zuwa wannan lokaci, na biyu kuma ya kaddara mana cikan burukan mu domin samun fatan ya zamto sadaka mai gudana ga babanmu marigayi Alhaji Shaulawa Giwa, wurin ya zamto a matsayinmu na ƴaƴansa mun raya wani abun alkhairi da ya bari a doron ƙasa. Ko shakka babu, ni wannan abun farin ciki ne a gare ni, abun jin daɗi ne, yadda ne shauƙin a ce ya yi tsawon ran da muka kawo war haka a rayuwa da shi bai yiwu ba. To mun gode ma Allah da ya sa ta wata kofar alkhairin, kuma gashi har yau muna tare da shi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk harafin da za mu karanta a wannan wuri da duk zaman da za a yi, Allah ya ninka masa lada a kan wannan aiki. Allah kuma ya sa kabarinsa ya zamto rawdatu min riyadil janna, kuma ya samanta masa littafinsa, ya shirya masa zuriyarsa a bayansa, ya kuma sa aljanna ita ce makomanmu da shi a ranar haɗuwarmu karo na biyu. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka ji, wannan shi ne darasi na farko a cikin wannan littafi da za mu karanta mai tarin albarkan gaske. Malamin da ya tanadar da wannan littafi ko ya wallafa shi shi ne dai malamin da muka yi daurar littafinsa, wanda malam ɗan uwa Malam Ibrahim Shehu Giwa ya ambata, wato Sheikh Abdul Muhsin bin Abdulrazak Al-Badar, ko Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Mun karanta littafin da ya yi mana na hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bankwana. To har wa yau wani littafi nashi ne za mu sake karantawa karo na biyu. A iya fahimtata da karamin ilimina, inda za a ɗauki zinariya a maida ta tawada, a ɗauki alƙalami a rubuta abinda wannan littafi ya ƙunsa saboda darajarsa, to ba a yi asaran tawada ba, saboda duk abin da ke cikin wannan littafi abu ne wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi, kuma littafi ne da aka gina shi akan shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da ke kai dan adam zuwa gari ba. Sunan littafi kamar yadda muka ji shine Al-Matajirur Rabiha, wato inda aka fassara shi da yaren Larabci zuwa Hausa sai ka ce haja mai riba. Inda ka bashi fassara na malaman littattafan addini da musamman littattafan tarbiyya inda suka yi fassara kalmar, shine ayyukan alheri masu lada mai yawa, shine Al-Matajirur Rabiha. Kun san da rayuwa da imani da musulunci da lafiya da dukiya da hankali da duk wata ni'ima da Allah ya ba ɗan adam, ya ba shi ne don yi kasuwanci da wannan ni'imar da ya ba shi, ya ba dama ne da ya ba shi ya gina irin makoman da yake so ya samu kansa a cikin ranar alkiyama. To kasuwanci kuma, idan aka ce kasuwanci, dole mu yarda cewa akwai kasuwanci, akwai riba a cikin kasuwanci, kuma akwai asara a cikinta. To wannan sai malai ɗauko mana waɗanda suke da riban ba masu asaran ba, kaga ashe ciki lafiya baka lafiya. Ya zo mana da alkhairai masu tarin yawa waɗanda suka cancanci mu farin ciki da su, mu karɓe su hannu bibbiyu. Wato littafin bai buƙatar sai kai masa dogon shimfiɗa wurin bayani, shi da kanshi zai bayanin kansa da kansa, kuma littafin da kansa zai gamsar da kai abin da ya ƙunsa, saboda cike yake da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kago ga duk wanda zai bayani bai kai Allah ba duk wanda zai bayanin shari'a kuma bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da aka kuzo mu shiga cikin littafin mu ji menene malam yake dauken mana da shi babba abinda a kullun musamman ga duk dalibin ilimi da zai fara koyar da mutane darasi a farkon abinda ake bukata da shi mai karatu da duk wanda su ma za su saurare shi mafi girman abinda ke sa karatu ya tasiri a nasara shine ikhlasi ya zamto wanda zai fada ya tsarkake zuciyarsa ya fada abinda zai fadi domin Allah su ma wanda za su saurare shi su bude zukatansu su karbi abinda zai fada domin Allah wannan yasa za ku ga duk kusan manyan malamai inda su bude manyan littattafansu sukan bude su da hadisin innamal a'mal binniyati ko binniya ko dukkan ayyuka ana samun ladan su ne gwargwadon irin niyyar da aka wadannan ayyuka domin su to saboda haka ina fatan kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ni da zan yi karambanin tattabawa da ku da za ku saurare ni Allah ya sa zukatan mu su zanto tsarkaka ne wanda suke neman yardan Allah a cikin abin da za mu faɗi kuma Allah ya sa ƙarshen wannan littafi ya zanto sanadiyyar tsira ne a gare mu ba uquba bane akan mu Allah ta'ala ya taimake mu malam ya bude littafin sa da fadin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman Allahu shine al-ma'bud abun bauta wannan suna na Allahu da rabbu da ar-rahman da ar-rahim su suka haɗe ne dukkanin sunayen Allah gaba ɗayan su daga karkashin waɗannan suke tsatsowa suke yin reshe shi yasa Allah ta'ala ya bude littafin sa da alhamdulillah sai ce mene rabbul alamin a gaba sai ce ar-rahman ar-rahim kaga yana da sunaye masu yawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha amma a suratul fatiha da take ummul kitab ita ce uwar alqur'ani duk ta tattaro duk abin da qur'ani ya kunta sai Allah ya amfani da waɗannan sunaye guda hudu Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim saboda duk abin da za a fitar a cikin sunayen Allah to daga hudun nan ne suke reshe su fita to anan sai malai bude da Allahu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ma'ana wanda ya cancanta abota masa Ar-Rahman wanda yanda yake da yalwar rahaman da yake ma kowa da kowa musulmi ma da wanda ba musulmi ba yanzu da za an yi ruwa a garin Kadunan nan idan akwai gonan liman da gonan fasto ruwan nan gonan liman kawai zai shiga zai hada hadda gonan fasto ya shiga da wanda ke zagin Allah da wanda ma ke cewa babu Allah duk Allah yana azabta to shine ma'anar ar-rahman dan yake ma kowa hanzari kuma ya nuna ma kowa cewa ya taho wurin sa dan ya samu rahamarsa sannan kuma ar-rahim shine mai tausayi da jin kai wanda ya kebance ma mu'minai wannan kuma sai a ranar alkiyama wannan fadin da malai yake bismillahir rahmanir rahim haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude sakonnin sa idan zai aika ma mutane in dai sako ne zai aika to da bismillahir rahmanir rahim yake budewa amma idan bayani ne zai ma mutane to shi ne yake dubura da khutbatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu haqqar shi to anan da malam bai ce innal hamdalillahi kawai fara ba da yake bismillahir rahmanir rahim duk dalibin ilimi da malamai sun san cewa lallai malamin nan ya fahimci shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan to sai malam yake alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ubangijin talikai haka malam bahaushe ke fassarawa amma aka ce rabbu yana nufin wanda ya samar da halitta babu ita kuma ya raine ta da duk dan adam nan babu shi hal ata ala al-insan shay'un min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura a baya da ba a ma san shekara 100 baya duk masallacin nan ba wanda ya san za a haife shi amma sai ga mu yin sunan wane kaza sunan wance kaza sunan wane kaza to kaga Allah ta'ala ya sanya wannan shi ya farar da halittar daga babu zuwa da akwai sannan kuma shi ke rainan halittar ba ka sanin lokacin da kake girma sai dai kaga ka girma kamar yadda kuma Allah ta'ala shi ke daukar rayuwar dan adam ba wanda ya san ranar da zai koma ga Allah Allah ka sa in za mu koma cikin aminci kana masu yarda da mu to sannan kuma shike taga mutane bayan sun mutu shine ma'anar rabb to duk wanda zai wannan ya cancanci a gode mishi kuma hikiman cewa a gode mishi shine ya riga ya shar'anta cewa duk wanda ya gode mai zai kara mishi wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji subhanahu wata'ala yayi shela ya sanar cewa duk wanda ya gode mai to zai kara mishi Allah ka sa muna cikin da zaka kara mu ina ga farin da yana fada da mukaddiman da yawa ko malai ce ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa da tabbatarwa cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kadai ne bai haifa ba ba haife shi la sharika lahu kuma bai da abokin tarayya shi kadai ke gudanar da duniya yanda yake ya gudanar da lahira yanda yake yayi duk abin da yake shi kadai ba wanda yake tarayya da shi kun ga nan an cancantar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ina mai tabbatar da cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muhammad ma'ana sha yabo ina tabbatar da cewa abduhu shi ba Allah bane bawa ne na Allah amma tare da haka ba daidai yake da sauran bayi ba wa rasuluhu jakada ne na Allah ba wanda ya kai shi wannan ita ce aqida ingantacciya daidaitacciya a wurin babin bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi kansa yana raye wani ya nemi ya hada matsayinsa da na Allah ya hana shi wani ya zo ya ce da shi insha Allah wa shi'ita in Allah ya soka to ya sa wa wal aqati a cikin abin da ya shafi kauniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi yace kul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi ridda kace in Allah ya so shi kadai in dai gudanarwa ne ba mai shiga cikin al'amarin Allah inda shari'a ne to ana sa ni a ciki saboda ni ne malamin shari'a in ba a fahimce ni ba za a gane shari'a ba amma in dai zartaswa ne wannan ba wani inna nahnu narithul arda wa man 'alayha Allah kadai ke da isa a kan wani to shi yasa anan da aka ce abduhu ba a bauta mishi saboda duk wanda za a bauta mai daga cikin shari'i ba zai mutu ba daga cikin shari'i ba zai yi bacci ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dole ya zama al-hayyul qayyum to kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta ahumul khalidun duk Allah ya faɗi wannan to sannan sai yace sallallahu wa sallam alaihi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayansa matansa da danginsa duk suna ciki wa ashabihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗayansu kaga kalmar ajma'in din nan ita ma wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu gane mu addinin musulunci ba addinin zage-zage ba ne wasu suna cire wasu daga cikin sahabbai su ce ban da su su zagi na Aisha su zagi sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yana cewa shi mumini in dai na gaske ne ba za ka tadda shi mai zage-zage ba ba za ka tadda shi mai kalamai na batanci na batsa da rashin tarbiyya ba to kaga ashe ba a cikin zage-zage ne cikin addini sannan sahabban nan gaba ɗayan su inji malam kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu malai ce amma ba'du bayan haka ya ku yan uwa fa inna tijarata wal ittijar lallai kasuwa da kasuwanci wa tahsil al arbah da samu isa zuwa ga cin riba mutun ya je kasuwa ya kasuwanci ya ci riba wattanafu da rigengeniya tsere gasa fi nailil makasib wurin neman abubuwa masu riba yin wannan kasuwancin da neman cin riba da yin rige-rige wurin a ga an samu abinda ake nema na cin riba matma'u kullu insanin wannan abun kwaɗayi ne na duk wani mutum babu wani mutum face yana son haka nahu li hubbil khairi la shadid alkhair bi ma'ana almal dan adam baya son talauci yana son dukiya ko kuma ba laifi bane in ya so dukiya ta halal domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk bayan sallah asubahi yakan yi addu'a yace allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ko wa a'udhu bika min azab al-qabr Allah yana neman tsarinka daga kafirci da talauci saboda ya faɗa wani hadisin daga cikin abin da ke sa mutum ya kasa samun aljanna akwai talauci mai rikitarwa wanda ba zai bar mutum daman ma ya iya ibada ba yana cikin damuwa ko da yaushe da neman yanda zai rayu to malai ce neman riba da abubuwan rayuwa abin kwaɗayi ne ga duk wani mutum ba wanda ke san masansa talauci ko wahala Allah kuma ka raba mu da su wa raqbatu kulli abdin kuma hakan abun sha'awa ne abun kwadayi ne ga duk wani bawa wa kullu ahadin fi hadhihi dunya ya ku yan uwa duk wani mutum da kuka gani a wannan duniya ba'i'un mai saidawa ne shi mushtarin sannan kuma mai saye ne muttajirun dan kasuwa ne ko ya sani ko bai sani ba amma kana saida wani abu kana siya kuma kana kasuwanci haka rayuwar take wa kullun nas sannan dukkanin mutane yaghdu sukan yi asubanci su yi jijjidi sukan fita da wuri sukan yi sammako dukkanin mutane sukan yi sammako fa bai'un nafsahu daga cikin wanda suke sammakon nan akan samu wanda ya saida kansa bima'ana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malan ke kawo mana shi a wani yanayi na bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mutane sukan yi sammako kowa kan fita nema wani in yaje can zai je ciwo haramun din da za ta halaka shi Allah ka tsare mu to yace akwai masu saida da rayukan su wa mene wa mu'tiquha akwai wanda kuma ke kyanta su ya samu halal ya rayu akan halal au mubiquha ko kuma ya halaka kansa yaje ya ciwo abinda kuma zai sa Allah ya fushi da shi Allah ka tsare mu sai ce lakinna tijaratan rabiha sai dai ku sani kasuwanci wanda ake cin riba a cikinta walganimatul wadiha kuma ganima wanda farautowa da aka yi wanda take sarari albaqi nafuha wanda amfaninta yakan wanzu ba tare da ya yanke ba ake ganin amfaninta fi duniya min haka ne fi duniyal abd a rayuwar dan adam a nan duniya wa akhiratihi da kuma kasuwancin da ake cin riban ta har a lahira yaqulu anit tanafus fiha mutane da yawa sun gafala sun rabkana wurin su ga sun yi gasa a cikin ta saboda kalla bal tuhibbuna al'ajila kuna son mai gaggawan ba mai sauri ita ce duniya watadharuna al'akhira kuna kyala wancan mai ta nesan wanda ita ce lahira ba ku cika lissafi da ita an fahimci magana shine malam ke faɗa a nan yace ita al'amarin lahira da yawan mutane sun yi nesa da ita sun gafala والسعي في تحصيلها كثير من الناس كما ديوا daga cikin mutane basu damu da fa'ita shi shine as-sa'i wa laysa lil-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura to mutane sun gafala basu ka fa'ita shi fi tahsilha wurin su ga sun tattara al'amarin lahiran nan na fita zanto daidai ba kuma inda al'amarin yake shine za ku ji a gaba Allah zai malam zai kawo aya duk wanda Allah ya zai ci riban lahira to shi zai gyara masa duniyarsa shi yasa in kana so duniyarka ta gyaru to ka fara gyara lahiranka saboda ita duniyar Allah ta'ala zai gyara maka ita fiye ma da yanda kake tunani saboda duniyar kanta da za a barka da iyawanka ba lallai ka iya abin da shi ake bukata ba Allah ya dace da mu to sai malai ce fi hadhihi risala a cikin wannan dan sako shine ar-risala kun ga dalilin da yasa ya bude da bismillahir rahmanir rahim kenan bai bude da innal hamdalillah ba kun fahimci bayanin a nan ko yace wa fi hadhihi risala a cikin wannan yacce kaitacciyar sako al mutajir rabiha wa to ayyukan alkhairi ma kulada da yawa shine fasarar malaman tarbiyya da kuma fasarar addini ko fasara ta lugha kuma shine haja mai riba hajan da in ka daga za a fiyar kuma za ka yi dariya ka ji dadin farashi wannan dan sakon a cikinsa hadithun zan yi bayani ne magana ne an hadhihi tijara dangane da wannan kasuwanci wani kasuwanci ne nake nufi kuma yaya riban yake kuma ya za a yi a samu riban amma ku sani kasuwan fa tijaratul akhirah kasuwanci ne wanda zan bayanin sa na lahira mu ko mun san mun samu lahira to lai duniyar ma sauki gare ta duniyar ma za ta zo ma mutum fiye da yadda ke tsammani kai ba ma za ka iya jin daɗin duniya ba sai ka san lahira idan lahira ta yi kyau to za ka ga duniyar ma ta fi ban sha'awa to shi ne sai malam ya ce zan bayani ne game da kasuwancin lahira kuma wannan kasuwancin ana yin sa ne bil a'malis saliha da ayyuka wanda suke da kwarai to anan zai kyau mu fahimci wani abu daya idan aka ce al'amalus salih aiki na kwarai abinda ake nufi shine duk wani aiki sawa'un aikin nan wajibi ne ko aiki ne na nafila amma ya zarto aikin akwai abu biyu a tare da shi na farko shine ikhlasun niyya aikin da aka tsantsanta yin sa domin Allah. Sannan na biyu aka samu tabi'a, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin. Duk aikin da dan Adam yayi don Allah kuma ya bi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aikin, to shine al'amalus salih. Ku rike wannan dan zai ta kawo su a gaba. Ku rike da an ce al'amalus salih kawai salla ne, zakka ne, azumi ne, zumunci ne, menene an dai yi shi don Allah kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, sannan ya zama al'amalin salih. Jama'a kuna tare da ni? Na'am. To shine sai malam ya ce wannan kasuwanci da za mu yi kasuwanci ne na ayyuka na kwarai, da mu auna mu ga yadda za mu nemi dacewar mu a lahira. Shi sai fara da na farko mai girma ya ce fasalatu matjarun, kun ga sallah ita kanta kasuwa ce mai zaman kanta. Sallah kasuwanci ne. Sallah idan dan adam yana yi, to an bude masa kofar rahama ne girman gaske. Daga cikin abin da za mu fahimci wannan shine, kun ga rukunan musulunci guda nawa ne? Guda biyar ne ko? Buliyar Islam ala khamsi. Duk in ka kalli biyar din nan a cikin su in ka cire sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gari kira, aka zo aka saukar mai da ikra, yikra, aka saukar da fa'alam annahu la ilaha illallah, dai yana garin Makka yana ƙasa. Haka aka zo alhajj ashhurun ma'lumat, suma haka aka yi yana Madina. Amma da za a bashi sallah, Allah ta'ala cewa yi maganan tafi ƙarfin a yi ta a ƙasa, ku gayyato shi ya zo sama. Al'amarin sallah ba ƙarama ba ne, ba za a yi ta yana doron ƙasa ba. Ku taho da shi sama. Shi ne subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. To wannan kasuwan wanda dukkan shari'o'i a ƙasa aka bayar, ita a sama aka bada ta, sallah ka san ba ƙaramar kasuwa ba ce. Daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancinta a rayuwanka, mutum yana shekara bakwai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sallah. In ya kai goma baya ya ce a yi masa bulala. In rayuwar ta ƙare gaba ɗaya, ɗan adam ya koma ga Allah, sai a ce a yi masa mai zakka a kai shi kabari, a yi mishi azumi a kai shi kabari, me ake cewa a yi mishi? Sallah. Ake ce salatul janaza ko? Kowa abin da yake so a rufe masa rayuwarsa da ita kenan. To don haka sallah kasuwanci ne. Haka nan wasiyamu matjarun, azumi ma da muke gani shi ma kasuwanci ne da Allah ya ba bayin Allah na kwarai dama su yi. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce, yana cewa inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan, ko a aljanna akwai wata kofa ta musamman da ake kira da suna ar-rayyan, kofan koshi kenan. Bi ma'ana duk wanda ya shiga aljanna ya sha ruwa ta nan bai ƙara jin kishi har abada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bude kofar ai ta kira, a ce ina masu azumi, ma'ana ina masu azumin nafila, ku taho yau ga ranar farin ciki, kasuwancin ku yayi riba. Yace idan masu azumi suka gama shigewa za a rufe, ba za a sake buɗe shi ba. Allah ka sa mu da ciki. Sannan wasadaqatu matjarun, sannan sadaka ma da muke gani kasuwanci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace sadaka na kashe fushin Allah. Idan Allah ya nufin zai ma mutum azaba sai yi sadaka, Allah yakan huce ya fasa yi masa azaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan game da kai mai yin sadaka. Sannan daga cikin amfanin sadaka, tana warkar da cuta na rashin lafiya idan aka yi ma wani ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dawu marzakum bis sadaka, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito. Yace ku warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar yi musu sadaka. In kana da mara lafiya, ka kai shi asibiti yayi daidai, yana da kyau. Al-akhdhu ne bil asbab, wannan ruku ne da sanadi na neman lafiya. Ko ka kai shi an sa masa drip, je kuma ka sayi wani abu kai masa sadaka da shi, za ka sha mamaki. Yace ku rinka warkar da rashin lafiyan marasa lafiya cikin ku ta hanyar yin sadaka. To mun ji wannan. Sai ma da yace kullu amalin salih, dan haka dai duk wani aiki da kwarai. To a nan tambaye ku, me ake nufi da amalin salih a nan a bisa bayani na baya? Waye tuna? Aka yi shi don Allah. A bisa shirya mu, Allah ya maka albarka, Allah ya sa aljanna makoma, Allah ya ma rayuwa albarka. Yawwa. To yanzu kun ganar da mun zo kawai za mu rika karatun tare ne. Shi yasa na ɗan tsaya nake bayanin yadda ɗin kun san introduction, muqaddima in ta shiga, to shi ne komai zai buɗe a gaba cikin sauƙi. malai yace duk wani aiki na gari ya taqarrabu bihi al-abdu ila Allah wanda bawa ke neman kusanci da shi zuwa ga Allah kun ga Allah yace aiki na kware zai yi wa wajibi zai yi wa nafila fa huwa min hadhihi al-matajir ar-rabiha yana daga cikin irin waɗannan kasuwanci masu tarin lada wa kama anna fi tijarati rabha anna tijarati ar-ribha kamar yanda kuma muka san cewa a cikin kasuwanci akwai riba wal khusran da fatuwa fakadhalika hadhihi tijara to ita ma fa kasuwar lahira take wasu za su lalata ayyukansu Allah kar ka samu a cikin su shi yasa muke so mu karanta dan kan mu shiga cikin masu lalatan ayyuka Qur'ani ya faɗa yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura akwai da ran alkiyama za su zo da ayyuka manyan ayyuka ga sunan gwanin ban sha'awa kowa yana fatan a ce nashi ne amma sai ga Allah ya tarwatsa ayyukan gaba ɗaya bai amfane su ba saboda ba a yi don Allah ba kuma abu shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ma'alan amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ka tsare mu malai ce fa man amana dan haka duk wanda ya yi imani mace ce ko namiji wa amila salihan kuma yayi aiki na kwarai domin Allah falahu al-ajr al-azim to kowaye wanda yana da lada yana da sakamako mai girma kuma mai yawa wa man arada an al-iman kamar yanda duk wanda ya bada baya ya bijire wa yin imani wal amal salih kuma ya yi aiki na kwarai falahu al-khusran al-mubin to wannan yana da tasewa mabayyani asara mabayyani Allah ka tsare mu a ciki kuma kun ga wannan din ya bayyana hatta a cikin matan annabawa mun gani annabi Nuhu da annabi Lut matansu ba su yi imani da su ba sai zama kasuwancin bai riba ba zaman su da annabawan bai riba annabi Nuhu ɗansa bai imani da shi ba sai zamto haihuwar bai riba amma da matan Fir'auna ta yi imani da Allah ba tara ya gargashin azzalimi mai ci mai mashriki amma kuma kafi sai gashi Allah ya ce da ita rabbi ibnili inda ka baitan fil janna ko kuma Allah ya amsa mata gina mata gida aljanna malaman tarihi suka ce tsaga ta biyu akai aka raba ta biyu ba aka kashe ta amma ana tsaga ta tana dariya saboda gidan da Allah ya nuna mata dama hadisi ya tabbatar babu muminin da zai bar dukai ba mutumin da zai bar duniya hadisin al-bara bin azib radiyallahu anhu fati sai an a karshe an nuna mutum idan mutumin kirki ne sai an fara nuna masa gidansa na wuta da aka ajiye masa sai a ce ka kuɓuta da kai aikin kwarai sai a kawar da shi sai a nuna masa gidansa na aljanna a ce to nan ne gidanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum mumini ne zai ce rabbi aqimi sa'a ya Allah to a tashi kiyama mana yanzu a yi ta mu samu muje sai a ce da shi nim bi khairin kai bacci cikin alkhairi lokacin ta bai yi ba in tai zaka ga an tazo ka ai bi ma'ana fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bi sahira na'am mu ci gaba to wannan shine karshen mukaddiman da malam ya kawo ya kasabta wannan littafi kaman ina ga gida hudu ne shine zai kawo mana kashi na farko wanda ya matsake da makanatul amal salih matsayin aiki na kwarai a wurin Allah sannan wa manzilatul aliyya da kuma darajar da yake da shi madaukakiya a wurin Allah aiki na kwarai abu ne mai matsayi wanda Allah ya dauke sa da daraja Allah ya bashi kuma matsayi mai daraja bi ma'ana matsayin da Allah ya ba waɗanda suke aiki na kwarai da kuma inda yayi alƙawarin ya tanada musu a matsayin masauki ranar alkiyama ka san kana so mutum yayi aiki mai kyau to ka kwaitar da shi abinda zai samu in ya gama aiki to shine zamu ji ku ji wani abu mai ban sha'awa a farko da nan malam ya kawo yace fil qur'anil karim idan ka je ka duba a cikin alqur'ani mai girma ka karanta shi daga bakara daga fatiha har nasi zaka tarar da cewa aksara min 80 ayatan an kawo ayoyi fiye da 80 ba 10 ba ba 20 ba ba 30 ba ba 40 ba ba 50 ba ba 60 ba ba 70 ba fiye da 80 Allah ya kawo a cikin alqur'ani dukira fiha a cikin su Allah ya ambaci al-amal salih ayyuka da kwarai ka ko san ko a constitution kaga an maimaita abu constitution din Najeriya ya kamata ka kiyaye wannan abu saboda in ya tashi raga-raga zai yi da mutum to ina ga a ce Allah a cikin alqur'ani yayi ta maimaita batun aiki na kwarai sai da Allah ya faɗa sama da to 80 a cikin alqur'ani sannan qurina fi 73 ayatin minha bil iman idan ka dauki sama da 80 din nan an gwama an hada wurare kusan 73 a cikin alqur'ani wurare 73 Allah ya hada ayoyin da suka zo akan maganar imani ya hada su da asalin waye maganar imani a cikin su shi kadai ma'ana imani da ayyuka na kwarai a cikin wurare 73 inda kadai ba hada shi da ayyuka na kwaran ba shine sauran 10 kadan din nan wa hadha al-adad al-kabir wannan adadi mai yawa da aka ambata har 80 da wani abu Allah ta'ala yayi shi ne da zikirin amali salih nan dan ya ambaci ayyuka na kwarai maqrunan bil iman yana masu alakanta su da aiki ka gane cewa aiki ake a samu nagarta kuma akwai abin da din mutun yake samu wannan nagarta din Allah ta'ala ya kawo su murattiban ala zalika yana mai hada wuri kusan 73 din nan yana jeran towa in ya fadi al-iman wal amal salih aiki imani da aiki na kwarai sannan sai ya jero a tare da wannan zikirus sawab sai ya fadi sakamako da zai bayar wal ajru da kuma lada da zai ba duk wanda ya da imani da aiki na kwarai din wanda idan ka je kana duba su zaka tara suna magana ne min fawzin tun daga magana mutum a ce ya rabauta bi waqfiratillahi da gafaran Allah zai kawo sa gaba shi yasa ban son kawo ko daya an zaka ji ya hada imanin da aiki na kwarai cewa in kai to Allah zai maka gafara wa nail liribahu kuma wani wurin sai ya faɗi cewa in kai aiki na kwarai da imanin to zaka samu yardan Allah idan ku Allah ya yarda da mutum ai kuma an gama magana wa sa'adatin wani wurin kuma Allah ya kawo magana in kai imani kai aiki na kwarai sai ce akwai rabauta fi duniya wal akhira a nan gidan duniya da lahira duk za ku ji ayoyi suna gaba malam ya ce a wani wurin kuma sai Allah ya ambata maka in kai imani kai aiki na kwarai shine wa hana'atu aishin an hana'a nan shine as-sa'ada zaka rabauta da rayuwa zaka samu rabauta rayuwarka zaka rabauta ce kyau sai ka ga wani abun ka dage kai ga abun da kake so ga inda kake so ka bi ga abun da kai ko a jami'a ga kos din da ka so ka karanta sai ka ga ba shi ka karanta ba amma dai ki Allah ya san anan ya sa alkhairin ka sai bayan shekara 15 sai ka rinka kai to da ba wannan layin ka biyo ba kuma da ya za ka yi yanzu sai ka ga lissafin ya canza maka ya baka result din da kai ya wuce ma abun da kai da ka so ka tsara ma kanka to wannan din yana da alaka da tsarkin zuciya da kyakkyawan aiki na bawa malam yace wani dillil ghufran haka nan wannan imani da aiki na kwarai din yakan sa mutun ya samu gafaran Allah war rahma da jin kansa ila ghairi dalika kai har ma zuwa ga wasu abubuwan da bamu ambata ba min anwa'i thimar wal athar na daga nau'uka abin da ya shafi as-simar wal athar shine karshe da sakamako mai kyau da dan adam yake samu duk abin da ka gaba sai ka gaba kai na dama a cikin sa ba duk abin da kai rayuwar ta tafi ta tafin ka juya sai ka ji kana cewa alhamdulillah a lokacin da wani yana ga dama ya koma canza dama da ba haka ba to in dai ayyukan ka da kake tun farko akwai ayyukan kwarai a ciki Allah ba zai barka da wancan nadaman a karshe ba shine abin da malam ke nufi anan sai ce allati yanalu almu'minun irin wannan karshe mai kyau da sakamakon wanda mu'minai suke samu alladhina ya'maluna as-salihat irin mu'minin da suke aikata ayyuka da kwarai ya Allah ka sa mu a cikin su to irin wannan malam ce dullu dalalatan bayyina yana nuni nuni mabayyane yana zama hujja hujja a sarari ala makalatil amal salih akan mu gane cewa lalle aikin kwarai abu ne mai matsayi wurin Allah wa manzilatuhu sannan kuma musan matsayin aikin kirki fa al-aliyya yana da matsayi da daraja a gun Allah wa yazidu min iqbalil abd al-mu'min ala al-amal salih kuma sanin wannan zai sa mutum mu'mini ya ƙara fuskantar ayyuka na kwarai fuskanta ga dangada li'annahu domin yanda gaskiyar al'amari yake shine kullama wa qafa al-muslimu ala hadhihi al-fawaid duk lokacin da mutum musulmi ya tsaya ya tunani akan waɗannan fa'idoji da ake samu na ayyuka na kwarai da bin Allah wasimaril wal athar da kuma karshe mai kyau da kyakkyawan sakamako da ake samu duk wanda ya tsaya ya zurfafa tunani ya gane inda ake rabauta wurin Allah sanadiyar ayyuka na kwarai zada hirsuhu to kwaɗayinsa zai ƙaru wa azmat ragbatuhu kuma kwaɗayinsa zai girmama zai ji yana shauƙin yayi aiki na kwarai. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yakan je makabarta ya kalli kaburbura, yace makaburburan nan tare da mutanen gari gaba daya duk zai tsaye da su, kowa ya shiru a bakiya ya kalli kaburbura yace jama'a duk fa dukiyar da kuka bari an gama raba su a gado, duk an rabe su, matan kuma duk sun yi aure, sannan kaza kaza. Sai ya ce wannan shine abin da yake faruwa a duniya. Shin ku dan Allah za ku iya ba mu labarin me yake faruwa a kaburburan da kuke ciki? Kun san da kabari ya zai magana a ciki. Sai kowa ya shiru. Sai ya juyo ya kalli wanda suke raye, wanda suka rako shi. Sai ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru. Ina muku rantsuwa da ubangijin da babu abin bauta bisa cancanta face shi. Launaka ku da lati furuci su magana. Da sun ce da ku inna khairaz zadi taqwa. Wallahi mafi alkhairin guzuri shine kafin ku zo ma Allah nan ku yi aiki na kwarai na tsoron Allah, ku tara da yawa dan mun hango tafiyar tana da nisa. Jama'a mun fahimci wannan cikin magabata. Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar ba haka muke sa zobe kullutun anan ba, to shi ana shi zoban sai sa a sama aka rubuta mishi kafabil mauti wa'idan ya Umar. Mutuwa ta isa jin mai rai wa'azi ya kai Umar, yace idan ya ji alamar karfin mulki ko duniya na nema ta ja shi, aka ce sai ya juya zoben haka ya dawo da shi ciki, in ya karanta kai sai ga ya fashe da kuka. Wannan sahabi ne wanda yake magana Qur'ani ya saukai maimaita magana shi, gashi na Qur'ani duk muna karantawa da yawa, magaganin Sayyidina Umar yayi Allah ya maida su Qur'ani ake karanta, akwai ta Qur'ani yana daga cikin darajar da Allah ya. Akwai tabi'in da ke haka kabari a ɗakin shi bai rufe, yace in ya ji ya fara raunin azumi ko sallar dare yace sai ya buɗe ya shiga ya kwanta, in ya fito sai ya ce to ka dai ji akwai randan an shiga ba fita, yanzu me za ka yi a duniyar? Yace sai ya ƙara aiki. Akwai wanda shi kuma rubutawa yake a fata, ya fata jimimmin fata, yana da gafaka da ya rataye a ɗakinsa, shi kuma wata taifa ne ake ga yana yan a ciki ita wannan fatar, in ya dauko ƴaƴan shi da matan shi kaga in ya dauko ya karanta sai su ga ya fashe da kuka, in ya mayar sai su ga shine sallah shine sadaka shine kaza. Wata rana suka ce da Allah ya ba su dama su karanta da yake cikin jakan nan, ko kuma sai da ya rasu ne suka dauko jakan suka gani, sai suka ga abin da ya rubuta shine ahsin amalak qaddana ajalak. Ahsin amalak, ka fa kyautata aikin ka fa, mala'iku ba mutane bane. Ajjana ajaluk, ajalinka ya kawo jiki ne kake yi. To kun ga shine abin da malam ke nufi anan, shine zada hirsu, sai ku dai mutun ya karo wa azumat rahbatuhu, kuma ku san kwadayinsa ya girmama na san gani ya bi Allah. Wa idha ghafala an zalika, matakan ku aka samu mutun ya gafala ga wannan kwadayin bin Allah din, da'ufa, lalle zai yi rauni. Wa shughila bibenene bitawafihi ko al'umur, sai a shagaltar da shi da kaskantattun al'amura, wa haqirul ashiya, da abubuwa marasa daraja, sai zanto mutum sai ta bata rayuwar shi a cikin abin da bai amfane shi duniya ba bai amfane shi lahira ba. Malai ce wa in istamara ala zalik, idan mutum ya doge ya ci gaba akan haka bai gyara ba, ila an taqdiya hayatuhu, har akai matakin da rayuwarsa ta kare gaba daya, to daga nan ne fa nadima, sai mutun yayi nadama. Allah ka raba mu da nadama ya Allah. Haythu la yafidu an-nadam, a lokacin da nadama ba za ta amfani mutum ba. Na'am, to kamar mun gani na wasu su oke yawa malin haska. To malai ce sai zamto mutun yayi nadama a lokacin da nadaman ba za ta amfane shi ba, to daga nan kar ku manta, malai yana mana magana kan ayoyi ne ko kusan kimanin 80 da duriya wanda suka ambaci imani, wanda kusan 33 daga cikin su an gwama maganar imanin da aiki na kwarai. Yace wa fi hadhihi alayat, a cikin waɗannan ayoyi da muka ambata muku dazu a baya, allati qurna fiha al-iman bil amal salih, wanda a cikin su an hada imani da ayyuka na kwarai, dalalatun ala talazumi bainahuma, wannan hada imani da aiki na kwarai da Allah yayi hujja ne da ke nuna wajibi ne a samu guda biyun sun haɗu, mutum ya imani kuma kai ya shantake yace ai tunda shi musulmi ne an ce musulmi bai dawama a wuta to amma kun da aka ce za su shiga wutan wani shekara 200,000 wani shekara miliyan 2 wani shekara 50 sannan ya fita mallan ko a transforma aka sa mutum na sakandariya kake gani akwai wani bawan Allah Allah ya bashi lafiya ya sa kafara ne Allah ta'ala ya bashi lafiya ma'aikacin nefa ne aikin wuta suke yi wallahi wutan lantarki ta kama shi ta ja shi daga cikin illar da ta yi masa shine ko yawo yake a mota ko a ƙasa gorunan ruwa ne a tare da shi saboda ruwa yake sha malam wutan zai sha maka gora nawa a cikin ƙanƙanin lokaci duk inda za shi dole sai da ruwa in ya samu wani tsawon lokaci ba ruwa zai mutu yana nan a nan zaman da nake ga wanda abu ya faru da shi ma'aikacin nefa ne Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sa kafara ne to ka duba irin wannan ni'imar kaga wannan fa ta duniya ce to ina ga kuma a ce wanda take ta Allah ce Allah kai mana tsari malai ce waɗannan imani da aka hada asalin da ayyuka na kwarai ke nuna dole sai an samar da biyu sannan ake cin nasara yace wa annal imana istirifa fihi al'amal salih domin lallan imani an shar'anta imani na zama ne idan akwai aiki na kwarai a tare da shi wa kadhalika al'amal salih hakan shi ma aiki na kwarai an shar'anta fihi al'iman sai mutun yana da imani ayyuka na kwarai za su amfane shi ka qaulillahi azza wa jalla kamar yadda fadin Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatar mana cikin suratul anbiya Allah ta'ala ce faman ya'mal min as-salihati don haka duk wanda ya aiki na kwarai wa huwa mu'minun alhalin yana mai imani kun ga hada aiki da imani kamar yadda ya fada fala kufran li sa'ihi Allah ya ce kuma babu musantawa a aikinsa mutum ya aiki na kwarai babu musantawa a cikin aikin ya zanto ya yi ta domin Allah to kaga shine abinda zai nuna mana asalin samun imani din da aiki na kwarai din sanai cewa qauluhu subhanahu wata'ala da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to za mu raya shi rayuwa wanda take mai tsarki ma'ana sai abinda Allah yake so kamar dare ne ko wala najziyannahum to ina kamata mu tsaya na'am kashan ayin isra'il ita ce wanda nake ciki yanzu okay to to malai yace Allah ta'ala yace wala najziyannahum kuma za mu taka musu ajrahum da ladansu bi asani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wa qaulihi da kuma fadin Allah azza wa jalla da yake cewa wa man arada al-akhira kuma duk wanda yayi nufin lahira ma'ana ya nufaci Allah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min sannan kuma yayi aiki irin nata domin kuwa yana mu'mini to Allah ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to wadancan aikin su ya zanto abun godewa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka abinda Allah ke nufi a nan na malai ke nufi a nan an hada imani da aiki da kwarai idan Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora a kai a gaban kuma hada aiki na kwarai da imani din wanda su ma zai kawo ayoyi sai ya cika shababin da shi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله